Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5. Sai radio amfani, sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niyya. Kana masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kama tashan to su dangwale voahausa.com. Masare assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne tare da sahabu Imam Aliyu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi bayan labaran duniya za ku ji abin da yasa ko me yasa sautari shugabanni a Afirka ba sa son mika mulki idan lokacin mika mulkin su yayi kana ku ji halin da yara suka shiga a yankin Sahel sakamakon canjin yanayi na sanyi sai kuma tattaunawa da abokin aikin mu sahabu Imam Aliyu yayi da shugaban kula da harkokin kananan hukumomi na jihar Jigawa Alhaji Kabir Hassan wanda ya kawo mana ziyara anan sashen Hausa sai labaran da suka dauke hankulan jaridun Jamhuriyar Nijar sai sakonni da ku masu sauraro ku ga aiko mana tawayan tarho amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
jama'a assalamu alaikum a kasar Turkiya hukumomin kasar sun ce sun kusa gano ko ayyana mutumin da ya kai hari a shigar sabuwar shekara wani club a birnin Istanbul ya halaka mutane 39 galibin su ƴan kasashen waje kungira sister dauki alhakin kai wannan hari mugaddashin prime minister kasar Numan Kurtulmus ya ga manema labarai je litinin cewa hukumomi sun samu alamun halitta da hoton yatsu da kuma kamannin maharin an rarraba hoton maharin da kemarorin tsaro suka dauka ko da shike ba shi da haske ainu a duk kafofin yada labarin kasar haka nan Mr Kurtulmus ya tabbatar da an kama kalla mutane 8 dangane da wannan hari
A Syria, mawasa ido kan rikicin kasar suka ce wani hari da aka kai kusa da iyakar kasar ta Turkiya a daren Lahadi ya halaka wasu shugabanni masu tsatsauran ra'ayi cikin su har da wani komanda na reshen mayaka da galibin su ƴan kabilar Vigus ne daga yammacin kasar China kungiyar tarajin kare ƴancin bil'adama a kasar wacce ta sa ido sosai kan yakin kasar ta ce an kashe mutane 8 a harin da aka kai a arewacin lardin Idlib mutane 8 aka kashe akan hanyar zuwa wurin da ake kira Samanda dake bakin iyaka sai dai babu tabbas nan take wa ya kai harin amma rahotanni daga kungiyar rajin kare ƴancin bil'adama ya ce bisa dukkan alamu rundunar taron dangin karkashin jagorancin Amurka wacce suke fafatawa da masu tsauran ra'ayi a yankin ce ta kai wannan harin
Shugaban Faransa François Hollande ya yi alwashin cewa nan ba da jimawa ba za a samu galaba kan kungiyar ISIS Hollande ya yi wannan furcin ne lokacin da ya kai ziyarar wuri daya a Iraki ranar da kuma wani dan kunar bakin wake ya kai hari a wata kasuwar Bagadaza ya halaka mutum 32 Daesh tana tsamurewa kuma za a iya galaba a kanta inji Hollande ya kira kungiyar da lakabin da ake kiranta da Larabci sa'o'i bayan da Hollande ya isa Iraki a jiya Litinin ne bam ya tashi a wata kasuwa da ke unguwar sadar da ke gabashin birnin da ke shaƙe da laburori kungiyar ISIS ta dauki alhakin wannan hari a lokacin da suka yi taro da manema labarai tare da shugaban Faransa prime minister Iraki Haider al-Abadi ya ce maharin ya shigo kasuwar a zaman wanda yake son ya dauki laburori aiki daga nan ne ya tada bam din
labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC Shugaban Amurka Barack Obama zai gabatar da jawabinsa na ban kwana a makon gobe da zai mai da hankali akan irin nasarori da aka samu zamanin shugabancinsa da kuma bayyana irin wato tunani ko ra'ayoyinsa game da alƙiblan kasar ganin ba da jimawa ba shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump zai karbi shugabancin kasar ranar 20 ga watan Janairu mai zuwa idan Allah ya kai mu a cikin wannan watan na Janairu a cikin sakon email da ya aike wa magoya bayansa Jill Litini Mr Obama ya ce jawabinsa zai gabatar ranar 10 ga watan na a garin su na Chicago dama ita ce yin godiya kan wannan gagarumin tafiya da kuma wato murnar yadda kuka canza kasar nan cikin shekaru 8 da suka wuce da kuma bayyana tunani na kan inda muka dosa nan gaba jawabin ban kwanan dai zai gabatar yana bin al'adun shugabannin Amurka tun zamanin George Washington wanda ya fara gabatar da irin wannan jawabi a 1796
Shi kuma shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump jiya Litinin ya shawarci magajin garin birnin Chicago Rahm Emanuel wanda shine tsohon babban jami'in mulki a fadar shugaban Amurka ta White House zamanin Obama nan birnin da rikicin ƴan bangaye wa katutu cewa ya buƙaci taimakon gwamnatin tarayya idan ba zai iya magance ƙarin kashe-kashen rayuka a birnin na uku a girma a nan Amurka ba Trump a wani sakon Twitter ya ce kashe-kashen da ake yi a Chicago ya dara na ko ina, inda aka harbi mutane 4331 a kashe 762 a shekara ta 2016 ta kare, wanda ya nuna duk wuni ana kashe mutum fiye da 2 kenan. Idan magajin garin ba zai iya ba, tilas ne nemi taimakon gwamnatin tarayya, inji Trump. Yawan kashe rayuka da ake a Chicago sakamakon fadace-fadace ne tsakanin ƴan banga domin iko a unguwanni da sabani kan saye da sayar da kwayoyi a unguwannin marasa galihu. Alƙaluma sun nuna wannan shine wato hasarar rayuka mafi tsanani da aka gani a birnin na Chicago cikin shekaru 20, wanda ya zarce nesa ba kusa ba irin waɗannan kashe-kashe idan aka hada duka a biranen New York da Los Angeles, birane mafi girma a Amurka.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Amurya Amurka. To bari mu bude taskar rahoton da batun abinda ke kawo sautari me ke sa shugabanni a Afirka ba su son mika mulki idan lokacin wa'adin mulkin su ya zo. Akan haka na tattauna da Professor Yusuf Alhassan na Jami'ar Kansas da ke jihar Missouri akan ko me ke kawo hakan.
Yawancin shugabannin da kaga sun dade a mulki ko kuma irin wannan in an yi lokaci ya zo da ya kamata su sauka sakaki, zaka ga cewa dama gaskiya ba zababbu bane na dadu ne. Yawanci dama kwatan mulki suka yi, suka hau kuma suka dandana mulkin nan, suka ji dadin su kuma ba sa so sauka. To kaga da yake nan. Na biyu, a gaskiya idan ka duba yawancin Afirka ban fahimci mulki irin na zamani ko na demokradiya ko na siyasa irin wanda ake yi a kasashen Turawa da nan Amurka ba. Misali a nan Amurka, ka san komai yana da ka'idarsa. Yanzu kaga ai kwanan nan aka yi zabe kuma nan da sati uku a takaice ko kwana 20 sabon shugaba zabe da aka zaba zai hau mulki. Shugaba Obama zai koma zai sauka. To kaga wannan shiri ne na ka'ida wanda yake wannan kasa ta riga ta saba da irin wannan, kuma jama'ar kasa sun san wannan kuma sun amince. Bayan da za a yanzu a nan kasar yanzu kamar Obama yake ba zai sauka ba, bai isa ba.
To misali in ku haka ne prof, to kana ganin cewa su samu wani tsari na tafiyar da mulkin su ba irin wannan da aka ara daga kasashen da suka ci gaba ba, kana ganin akwai bukatun haka?
Yo ayin an ara ma an yafan, to ai aiki da shi ne, ai ba wai ara a yafan ba tukuna. Wannan ɗaya daga cikin rikicin kenan, ba wai dan a Najeriya misali ai mun dade da British Western Minister system na gwamnati aka dawo American Presidential system wanda aka bayar kwanan nan. In ka tuna shi kansa President Muhammadu Buhari sai da ya yi kokari so uku a sai a na hudu ya yi kokari ya dace ya samu wannan mulkin da yake kai yanzu wanda yake shekaru 2 da ƴan watanni akai. To amma in ka duba koda far hulan ne, ai murda ake yi, ba wai zaben ne really na aini na gaskiya ake yin sa ba, wato akwai wato baya da kura da yawa. To kamar yanzu da muke zancen kasashen Afirka din wanda Najeriya alhamdulillah mu nisa shi shugaban da ya rasa zabe Goodluck Jonathan ya amince ya hakura ya tafi.
Ai mulki ni kima ce ta Allah sannan shine hanyar halaka in kai adalci.
To kafin mu ci gaba a shakata da wannan.
Tambola
To mun gode Bello dan 12 daga batun shugabanci a Afrika sai kuma yanayin sanyi da ke wayara illa a yankin Sahel ga Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Sanadiyar tsananin sanyin hunturu da ya afka ma yankin Sahel yanzu haka waye mata ne ke yin dandazo a asibiti a kowace safiya inda suke kan yara kankana da majinar gaba mai taushe lumfashi ta haddaba. Sanadiyar tsananin sanyi a birnin Agadez waɗansu waye mata sun nuna kaduwarsu game da halin da yaran nasu suka samu kanunsu a cikin wannan lokaci.
To abin da ya kawo ni likita wallahi yaro na ya kawo ni game da sanyi gade muran shi sai ta same shi shekaran shi dai da daradan bamu yi kwana ba mu samu kwana ba cikin dare sanyi majinan ga da na zo likita dai an dibe shi sun diba sun gani sun san da ita ce da amma sai aka tura ni can hospital gaba da massage amishi massage kin tarike mishi gaba
yaro ne na kawo ke ciwo na bronchi na zo aka bani magani aka bani dokar jini sanyin gane ni dai na fuskanta da jini muke kuma da muke can da muke sanyi adda ko kun babu likita shine sa dai yanzu na kawo shi ne yanzu mu samu maganin da muka samu
a shekara bana adadin da aka samu zoke wannan lokacin na yaran da suka kamu da wannan cutar mai sawar majina da taushin lumfashin gaba ya zarce na shekarun da suka gabata kuma a cewar malaman asibiti rashin kulawa ta uwa yace ke haddasa wannan matsalar da ke sawar yaran a cikin hadarin gaske. Madam Ibrahim Ramatu malamar asibiti ce a babbar asibitin birnin Agadez.
Yanzu ya zuwa yau mutum goma muka rike wurin kaga akwai ciwon asum akwai pneumonia akwai bronchiolitis bronchiolitis shine yaro da yake shekara 2 take koma asum in yayi ta kaman lokacin ko lokutan yana yayi ta repetition tana yi tana sake dawo in ya zuwa uku abin da ya sama ita ce take koma asum in yaro ya shekara 2.
Malaman asibiti na nasu kokari ta ya hada da bada magunguna kyauta ga yaran da fadakar da waye mata musamman game da matakan da ya dace su dauka domin kare yaran su da kamuwa da cutar majina mai taushe lumfashin gaba na yaran kankana irin wannan lokaci na afkawar sanyin hunturu a yankin Sahel.
Abar ma yaro wanka kana zuwa lokacin ba lokacin wanka bane in marece ya kama danka dan toilet sha mishi ya sa mishi kayan sai ka lullube shi abar barin yaro suna yawo ko ina yaro ya kamata kowane lokaci ana tare da shi a sa ma yaro su sheti da hulla sanyi ta kafa yake shigar ta kunne surtu masu brushi ko wannan ciwo kenan a kiyaye musu wanka a sa musu kayan sanyi turaren wutararen jiki duk ba na yaro bane.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga Jangur Niger.
Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah amin amin summa amin 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 summa amin ya Allah.
Kuma Mamman Bako daga Niger sai kuma batun baiwa kananan hukumomi cin yancin gashin kansu. Sahabu Imam Aliyu ya tattauna da shugaban hukumar kula da kananan hukumomi na jihar Jigawa Alhaji Kabir Hassan wanda ya kawo mana ziyara a nan sashen Hausa kuma sahabin ya fara tambayar sa ne inda hankalinsa ya karkata game da samarwa kananan hukumomi cikakken yancin cin gashin kai.
A wannan abin da majalisar tarayya suka yi abu ne wanda ya dade a nan dade ana neman sa kuma mutane suna farin ciki da wannan doka da ake so a gyara. To amma dole dokar sai an yi kokari an gyara tsarin mulki na Najeriya domin tsarin mulki na Najeriya sashi na 7 kusan shi ya ba gwamnatocin jihohi wannan tarnaki na cewa kananan hukumomi suna karkashin majalisar jiha. Saboda haka in sun yi kokari aka yi wannan gyara gyara ne wanda talakawa za su amfana da kuma su kansu yan siyasa domin tsari ne wanda yanzu kamar kananan hukumomi suna da takunkumi ba na iya mantawa mu muka fara kawo wannan koke-koke a farkon da muke shugabannin kananan hukumomi a 1999 domin mu ne waɗanda muka fara wannan yaƙi kuma yanzu Allah ya kawo lokaci da muke farin ciki ga shi za a ƙara sashi.
Ta yaya kananan hukumomi za su amfana da wannan yanci?
A yancin shi ne akwai ayyuka wanda kamar majalisar jihohi suka yi dokoki a kansu na wanda kudaden su an zo akan kakkasa shi ne ta hanyoyi da yawa. Akwai tsari da aka kawo na ayyukan wanda bai ba su kai tsaye su yi ayyukan ba wanda an kyara wannan tsarin mulki aka gyara shi to zai yadda kamar jaha take cin gashin kanta haka karamar hukuma za ta cika kanta
kana nufin ana musu katsalandan game da yadda suke ake sarrafa kudaden su
ba za a ce katsalandan ba a
tsarin
mulki ne ba da abu yace gwamnatin jaha ita ce za ta sa musu riga ita ce za ta sa musu wando abin da nake nufi anan su ne za su yi musu dokokin da za a tafi da su su za su yi musu dokoki na za su kasance shekara 2 ko 3 ko 4 su za su yi musu dokoki ne yanda za su kashe kuɗin da suka samu
misali wasu jihohi kamar Kaduna ina ji kuma wata kila da Niger sun cire wannan gamayyar na cewa sai sun hada asusu kudaden su su rinka cudanya sun cire wannan sun ba su yancin kansu sai an saki wata doka wannan ba ta isa ba
to wannan wani bangare ne daban amma yanzu dai kudin ba zai zo musu
kai
tsaye ba tunda doka ji tace a kawo wannan kudin da za a samu na gwamnatin tarayya ita ma kuma gwamnatin jiha wanda ta samu na shiga ta kawo ta kara a raba to anan sai kaga kudin sun shigo to ana sa su ne a wani asusu guda a wannan asusun shine za a zo a rarraba in kuma akwai wasu dokoki da gwamnatin jihohi suka yi to dole za su tattaba kudin kabbisu kan wannan doka da aka yi
akwai zargin cewa gwamnoni sukan taba waɗannan kudade kana sane da wannan lokacin da kai zama shugaban karamar hukuma
wa yanda zaka duba abin ba kai tsaye ake taba kudin ba doka ce majalisar jiha take idan majalisar jiha ta yi doka akan kananan hukumomi wannan dokar ta zauna saboda haka ita majalisar jiha ita ya kamata ta faɗi cewar ga yanda ya kamata dokokin da ya kamata kananan hukumomi su amfani domin talakawa su kansu in an tayi action za su gani a ƙasa to amma a lokacin da majalisar jiha za ta zo ta ce a karamar hukuma kaza ga aikin kaza da za ta yi ko kuma karamar hukuma kaza ga kuɗin da za ta bayar a hada a yi aiki kaza to kaga anan koda karamar hukuma ba ta son ta yi wannan aiki dole su hadu su yi wannan aiki
Alhaji Kabir Hassan kenan a tattaunawar su da Sahabu Imam Aliyu yanzu kuma sai rikicin da ya barke tsakanin manoma da makiyaya wanda ya sanadiyar raso mutane biyu a jihar Taraba ga Sanusi Adamu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
Bangarorin biyu na zargin juna da sake shanu a gonaki tun basu kammala girbi ba yayin da Fulani a makiyaya a ɗaya bangaren ke tuhumar manoman da sanyawa shanun nasu guba da zarar sun lalata amfanin gonakin su abinda su manoman suka danganta da ganganci jami'in hulɗa da jama'a na rundunar yan sanda ta jihar Taraba ASP David Shell ya yi ƙarin haske kan matakan da hukumar ta dauka na hana rikicin da ya haddasa asarar rayuka biyu a gundumar Yalwatai na garama hukumar Ardukola bazuwa zuwa sauran sassa na jiha
kuma ga namun gaban tura ya ne gari na kwata da tarzo mamun ajiye su a can a ne wadannan kauyukan guda biyu wanda suke da wannan matsalolin da ya kaja ta da ta zaman lafiya ko a da yanzu da kuma kuma gana hankali ya kwanta da abin da ke faruwa
eh to kawai yanzu akwai wadanda kuka kama kuke tuhuma ko kuma kamar mutun nawa ne wadanda suka yi asarar rayukan su ko suka ji raunuka
eh lalle a kafin faruwar abin ai asarar rayukan mutun biyu wanda kajakar da cewa sun wuce rayukansu sannan kuma sauran kayuka an sama wuta wadda yanzu da muke baka magana mun kama mutane sun kai kudu a gaba da wannan faruwar abin
wani mazaunin yankin Malam Baital Hussein ya ce yanzu kowa ya kama aikin sake gina rayuwarsa daga burabuzar gine-gine da aka lalata sakamakon tashin hankali na makiyaya da manoman
gaskiya a wannan rikici da ya faru kwanan ana cikin daga lokacin da aka fara rikici kasan ya kai kwana jijiya uku farar amma cikin ikon Allah gure ta yi kokari ta samar da jami'an tsaro domin dakatar da wannan targazar a shi wannan yankin wanda take cikin garamar kuma har da kwana ikon Allah yanzu haka dai ana zaman lafiya
mai bayo gwamnatin jihar Taraba shawara kan lamuran tsaro kallar Wunokehen Angio mai ritaya ya kai ziyarar gani wa ido a yankin na kuma tuntube shi ta wayar hannu
muna hanya ne definitely I'm road driving now
to amma sai dai duk kokari da nayi a daidai lokacin da nake hada wannan rahoton domin jin karin bayani ta bakin sa ya ci tura a halin da ake ciki yanzu hankulan jama'a sun kwanta kana an girke jami'an tsaro a yankin kamar yadda ɗaya daga cikin waɗanda suka ziyarci gundumar Yalwatai na karamar hukumar Ardukola dake jihar Taraba Malam Abdullahi mai kasuwa ya shaida mini
gwamnati daro ke shaku ya turo da jami'an tsaro mobile police da sai mafi shawara kan kusur tsaro da kuwa mutumin isa wurin domin tabbatar da cewa an samu zaman lafiya a wannan wurin kowa zuna ka so fa dai tunda hukuma sun zo kowa ya samu kwanciyar hankali saboda gwamna ya tura jama'an tsaro da bai taba tura ko ina ba a wannan wurin din jama'an tsaro ko ta ina kana ganin jama'an tsaro ne a ko ina a wannan wurin ne
Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo, jihar Taraba, Najeriya.
To har yanzu dai ana tare da sashin Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu nan yanzu agogo ya ce karfe 2 ne na tsakar dare da minti 20. Ga Sulaiman Mumunu Barma da labaran da suka dauke hankulan jaridun Jamhuriyar Nijar.
Zan fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Republicain wacce ta yi waiwaye akan wasu daga cikin muhimman abubuwan da suka wakana a shekarar da ta shige. Jaridar ta mai da hankali ne akan batun tsaro saboda yadda Niger ta girgiza sosai a sakamakon munanan hare-haren ta'addancin da aka huskanta. A takaice 2016 ita ce shekara mafi muni da aka taba gani a tarihin wannan ƙasa. Allah kadai ya san yawan fararen kula da jami'an tsaron da suka mutu suka bar marayu ba iyaka, in ji jaridar Le Republicain wacce ta ce sai da ta kai hukumomi ga kebe kashi 10 daga cikin 100 na tsarin kasafin kudade, sannan aka fara shayo kan wannan matsala. Jaridar L'Actualité ta ruwaito cewa kungiyoyin fararen kular da suka gudanar da zanga-zangar 21 ga watan Disambar 2016 domin kalubalantar gwamnatin Niger a game da yadda take gudanar da mulkin ƙasa sun fara yunkurin sake gudanar da wata zanga-zangar a ranar 13 ga watan Januwari domin ƙara jaddada aniyarsu ta tankwaso gwamnatin ta magance matsalolin rayuwar da suka ce ana fama da su a wannan ƙasa. Yayin da a ɗaya gefe jaridar ta ce wasu ƙungiyoyin da ke ra'ayin gwamnatin sun dage da sukar lamirin takwarorin nasu basa zarginsu da kasancewa masu rawa da bazar 'yan adawa. Sai dai jaridar L'Actualité ta ce rashin hujjojin da za su bada damar ƙaryatar da matsalolin da talakawa ke fama da su a yau a Niger shi yasa 'yan goyon bayan gwamnatin ke kushe wannan zanga-zanga ta ranar 21 ga watan jiya. Muƙarƙare da jaridar Le Sens de l'Histoire wacce ta bayyana cewa hukumomin Niger sun tusa ƙeyar wani marubuci ɗan ƙasar Faransa Thomas Dietrich bayan da aka shako shi a Agadez lokacin da yake kokarin zuwa Libya inda ake hasashen zai gana da 'yan adawar ƙasar Chadi. Jaridar ta ambato ministan cikin gidan Niger Bazoum Mohamed yana cewa Thomas matashi ne, shekarunsa 26 kawai, yana da guri sosai da ya kamata ya cimma, saboda haka mayar da shi ƙasarsa zai faye masa zama alheri domin zai kubutar da shi daga fadawa mugun hannu. Sannan ba ma fata wani ya rikita ƙasar Chadi, in ji ministan wanne ya bayyana cewa daga yau an haramtawa Thomas Dietrich sako kafafunsa cikin ƙasar Niger, in ji jaridar Le Sens de l'Histoire. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To, mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum muryar Amurka daga Alhaji Manir dan uwa mai Allah na garin Jega. Ina jinjina da ban girma da shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari da Allah ya taimaka da haziki mai tunani mai hangen gaba da baya Janar Tukur Bursai ya kawo ƙarshen Boko Haram. Allah ka ƙara muku lahiya da kwanciyar hankali. Ga shawara ta yan ƙato da goran nan sun ka ba da gudunmuwa, to a tabbatar da an cince su masu yawa. Sun zama GTI ƙungiya mai ƙarfi, su ba da gudunmuwa irin sun ka ba da wannan gudunmuwa.
Mai magana hafi haramu hudu haleja a jihar Jigawa. Ina son yi amfani da wannan dama ne nika sakon farin ciki na ga dukkan al'ummar duniya dangane da zaɓuwar wannan shekara ta 2017. tana allurar alkhairi da cikinta Allah Ubangiji ya sada mu, kyari da cikinta Allah Ubangiji ya mana kariya da shi. Allah ya taimaki gwamnatin Najeriya a cikin yarjejeniyar Muhammadu Buhari a kokarin da yake a kullum na wani kasar mu zai da bandira masu kokarin kawo mu cikin wannan gwamnati. Wuyar kan kuma zai shirwa ne Allah ka ce in ba masu shirwa ba ne muna hadin Allah ya mura ba zama shago da murya Amurka ya ce lafiya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Ismail Ahmad Yalwa daga Ingore jihar Yobe. Dan Allah VOA ku ba ni dama in yi tsokaci akan matsalar tattalin arziki da muke fama da ita a Najeriya. Bai kamata a ce gwamnoni sun zuba ido sai gwamnatin tarayya ita kadai za ta yi fafutukar wajen farfaɗo da tattalin arzikin Najeriya. Su ma suna da tasu gudunmawar da ya kamata su bayar wajen tada wasu masana'antu da suka mutu a ƙasar nan da kuma ƙirƙiro wasu masana'antu domin samun aikin yi. Hatta harkar noma muna kira ga gwamna Ibrahim Gaidam da ya ƙoƙari ya samar da tallafi ga harkar noma domin wannan jiha tamu akwai matasa da dama da ba su da aikin yi.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Magana Yusuf Zuka mai laida Gwalalo a jihar Bauchi. Ina ta yi dukkan 'yan Najeriya da kuma duniya baki ɗaya murnar shiga sabuwar shekarar biladiya ta 2017. Ina yi kowa da kowa fatan alkhairi wannan shekara da muka shigo. Allah Ubangiji ya ba mu albarkacin da take cikinta, sharrin da yake cikinta kuma Allah ya raba mu da shi. A tashi lafiya.
To madalla, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karan a takaice.
A Turkiya hukumomin ƙasar sun ce sun kusa gano ko ayyana mutumin da ya kai hari a shigar sabuwar shekara a wani club a birnin Istanbul ya halaka mutane 39 galibin su 'yan ƙasashen waje. A Siriya masu sa ido kan rikicin kasar suka ce wani hari da aka yi kusa da iyakar kasar da Turkiya a daren Lahadi ya halaka wasu shugabanni masu tsatsauran ra'ayi cikinsu har da wani komanda na reshin mayaka da 'yan kabilar Uyghurs daga yammacin kasar China. Shugaban Faransa François Hollande ya yi alwashin cewa nan ba da jimawa ba za a samu galaba kan kungiyar ISIS. Hollande ya yi wannan furcin ne lokacin da ya kai ziyara na wuni ɗaya a Iraki, a ranar kuma da wani ɗan ƙunar baƙin wake ya kai hari a wata kasuwa a Bagadaza ya halaka mutane 32. A Brazil akalla mutane 60 ne suka mutu sakamakon bore da fursunoni a jihar da ake kira Amazonas da ke arewacin ƙasar suka yi, inda hukumomi suka ce sai ta yi adadin waɗanda suka halaka ya ƙaru. Jama'ai suka ce fitinar ta taso ne ranar Lahadi a gidan fursunan da ake kira Anicio Jobim, wadda zai wato sai jiya Litinin ne aka shawo kan rikicin. Kafofin yada labarai a yankin suka ce an wurgo daga gangunan jiki babu kawuna daga gidan yarin a rikicin da ya tashi tsakanin fursunoni daga kungiyoyin banga daban-daban masu fataucin kwayoyi. Shugaban harkokin tsaro a jihar Sergio Fontes ya ce fursunoni masu yawa sun tsere a lokacin fitinar, kuma a hali yanzu ana ƙidayar fursunonin domin tantance nawa ne suka gudu. An bayyana boren a zaman mafi muni, rabon da a ga irin haka ya ɗauki shekaru masu yawa.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Yanzu a madadin kowa da kowa don sashen Hausa, musamman shi Sabu Imam Ali da ya tayar gabatarwa, da Solomon Abu wanda ya ba da umarni, da injiniyan mu na wannan lokaci Charles Hall, ni Ladan Ibrahim ke cewa ku ne lafiya, mu kuma mu kwana lafiya.